jama'a, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma sashin ko kuma voahausa.com. Jama'a, assalamu alaikum, barkanku da subahin ranar Talata 5 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Alheri Grace Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarin.
Tabbacin kashi shi. Kwararru kan ayyukan ta'addanci sun ce ƙasar Misira tana buƙatar sake salo domin shawo kan barazanar ta'addanci da take fuskanta. Kana wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya zai ziyarci Koriya ta Arewa karan farko tun shekara ta 2011.
To, kadin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji cewa shugaban Najeriya ya halarci taron da aka yi a Jordan kan ta'addanci. Za kuma a ji cewa an nuna majigin da muryar Amurka ta shirya kan rikicin Boko Haram a nan Washington. A jamhuriyar Niger kuma, na ƙasa su ne suka amsa kira na barin bara suna kama sana'a. To, sai dai babbar matsalar su ita ce.
Muka kera abin mu, babu wanda zai je ya saye shi. To, ba mu sani ba, mu muna tambayar kan mu kyaman mu ce ake ko menene.
Kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sakkwato na tafa da shirin tsaka mai wuya, inda a yau za a ji ci gaba da taɓo batun yawan canza sheƙa da 'yan siyasa kan yi a Najeriya. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Jami'ar tsohon shugaban kasar Yemen Ali Abdullah Saleh ta tabbatar jiya Litinin cewa an kashe shi yayin da ake ta yayata wani faifan bidiyo a kafofin sadarwa da aka ce gawarsa ce. An kashe shi sabili da kare ƙasarsa, inji Faika Al-Said, shugaban jami'ar General People's Congress, wanda ya dora wa 'yan tawaye da ke tada ƙayar baya alhakin kashe Saleh a Sana'a, babban birnin ƙasar. Saleh, ɗan shekaru 75, ya mulki Yemen na tsawon sama da shekaru 30 kafin aka hambara gwamnatinsa yayin boren da aka yi a shekara ta 2012, sai da ya ci gaba da yin tasiri ta bayan fage, inda ya kulla abota da ƙungiyar Houthi da Iran ke marawa baya. Ya mutu kwanaki biyu bayan nuna alamar rugujewar wannan haɗin kai. Rana Asabar, Saleh ya sanar da raba gari da ƙungiyar, ya kuma ce zai sake kulla dangantaka da ƙasar Saudiya. 'Yan tawayen da suka sanar da mutuwarsa jiya sun ce yana kan hanyarsa ne zuwa Saudiya lokacin da aka kashe shi, suka kuma bayyana mutuwar tasa a matsayin abin da suka kira watsi da dangantakar da bai yarda da ita ba.
Ƙasar Masar tana buƙatar ɗaukar mataki mai inganci na shawo kan barazanar ta'addanci da take fuskanta, kamar yadda waɗansu ƙwararru kan ayyukan ta'addanci a Washington suka shaida wa muryar Amurka. Makon jiya, shugaban ƙasar Misir Abdul Fattah El-Sisi ya umarci jami'an tsaronsa da su yi amfani da ƙarfin soji wajen maido da tsaro da zaman lafiya a sashen ƙasar da ke yankin Sinai cikin watanni uku. Umarnin ya zo ne bayan ƙazamin harin da aka kai a masallacin Sufaye a watan da ya gabata, da ya yi sanadin mutuwar sama da mutane 300 a ƙauyen Al-Rauda da ke arewacin Sinai, hari mafi muni da ƙungiya mai tsatsauran ra'ayin Islama ta kai a tarihi. Daga cikin mutane 305 da aka kashe, akwai ƙananan yara 27, yayin da waɗansu 128 kuma suka ji raunuka. Masu sharhi kan lamurra sun ce harin da aka kai a masallacin Sufayen manuniya ce ta rashin tasirin matakin da gwamnati ke ɗaukawa na shawo kan ayyukan ta'addanci, kamar kuma ƙasar na buƙatar ɗaukar ƙwaƙwaran matakai a maimakon ɗibar wa'adin shawo kan ta'addancin.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya yi kira ga Pakistan jiya Litinin da ta ƙara zagi damtse wajen tunkarar mayaƙa da 'yan ta'adda da ke kai hare-hare a ƙasar, tare da bayyana irin rawar da Islamabad za ta taka wajen yin aiki tare da Washington din ta samar da hanyar da za a sami zaman lafiya a Afghanistan. Mattis ya isa Pakistan a wata ziyara kwana ɗaya, ya kuma gana da Prime Minister Shahid Khan Abbasi da babban jami'in soji Javed Bajwa, manyan ƙusoshin gwamnati da shugabannin leƙen asirin ƙasar da kuma mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro na ƙasa sun halarci wannan zama. Mattis ya tashi daga zaman da ƙarfin gwiwa da kuma gabagadi bisa ga cewar wani babban jami'in tsaron Amurka wanda ya bayyana ganawar a matsayin wadda aka gudanar kai tsaye da kuma mai da hankali kan ƙarfafa yadda da juna.
A karon farko tun shekarar 2011, wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya zai ziyarci Koriya ta Arewa, wadda ta yawaita gwajin makamai da nukiliya bana. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙaramin magatakarda na Majalisar Ɗinkin Duniya Jeffrey Goldman zai ziyarci Pyongyang daga ranar 5 zuwa 8 ga wannan wata na Disamba. Zai kai ziyarar ci bayan wata gayyata da dadewa da hukumomin Pyongyang suka yi da nufin tattaunawa da Majalisar Ɗinkin Duniya bisa ga cewar kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric. Jiya Litinin ya ce an ba cibiyar goron gayyata ne yayin taron kolin majalisar da aka gudanar a watan Disamba. Satumba dai ku. Dujarric ya ce za a tattauna kan batutuwa daban-daban.
Daga ƙarshe, a wata nasara da shugaba Donald Trump ya samu, kotun kolin Amurka ta yanke hukuncin kyalewa a aiwatar da dokar hana waɗansu ƙasashe shiga Amurka yayin da ake ci gaba da ƙalubalantar dokar a ƙananan kotuna. Alƙalai 7 na kotun sun kaɗa kuri'ar goyon baya a gwamnatin, wato na gwamnati, yayin da guda 2 da suka hada da Ruth Bader Ginsburg da kuma Sonia Sotomayor suka ce ya kamata a ci gaba da aiwatar da kwarye-kwaryar takawa dokar birki. Basu dai bada dalilansu na yanke wannan hukunci ba. Umurnin hana shiga Amurkan, wanda shine karo na uku da Trump ya bayar, ya haramtawa galibin matafiya daga ƙasashe 8 shiga Amurka da suka hada da Chadi, Iran, Libya, Koriya ta Arewa, Somalia, Syria, Venezuela da kuma Yemen. Musulmi ne suka fi yawa a 6 daga cikin ƙasashe da aka haramtawa shiga Amurkan.
Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Bari mu fara daga Abuja, Najeriya, inda za a ji yadda ta kaya a taron ƙasa da ƙasa da aka yi a ƙasar Jordan kan ta'addanci, wanda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na ɗaya da cikin shugabannin ƙasashen duniya da suka halarta. Umar Faruk Musa, gare ka.
An kammala taron ƙasa da ƙasa akan yaƙi da ta'addanci da shugaba Muhammadu Buhari ya halarta a ƙasar Jordan, inda ya ce babu shakka miyagun kalamai da miyagun wa'azi da waɗansu malamai suke yi na gaba-gaba a jerin matsalolin da ke kawo ta'addanci a nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya, inda yake ganin cewa wajibi ne a yi tsarin da zai sanya cewar malaman addini sun riƙa yin wa'azi na gaskiya da adalci domin kawar da tashin hankula irin wannan. Daga ƙasar ta Jordan, na tuntuɓi ministan tsaro na Najeriya Jeneral Mansur Dan Ali domin in ji ƙarin haske dangane da taron ya gudana.
To, ka gane akwai waɗansu muhimman abubuwa da ya kamata a yi, waɗanda ya kamata a nuna cewa ta'addanci ba abu ne na gari ba, kamar maganar wa'azi da kuma sidda tunani irin radicalization, extremism, kuma irin ƙarshe abu da na magana a to yana cikin abubuwan da aka tattauna, kuma an hito da ma'anoni da abubuwa da ya kamata za a yi waɗanda za su rage waɗannan abubuwa a tunanin mutane.
Kamar rashin yin adalci a ƙasa, maganar Boko Haram, an ce kashe Muhammad Yusuf shi ya kawo Boko Haram. Rigimar nan ta 'yan ƙungiyar Shi'a, an ce a bada shugaban nan beli, har yanzu ba a bada shi beli ba.
Umar, yana cikin abubuwan da aka gano kamar yadda kace rashin adalci ga jama'a da kuma rashin gwamnati ta kware shi, kuma yana cikin abubuwan da yasa aka bayyana masa da cewa irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce an samu shugabanci na gari, kuma yana cikin abubuwan da kuma shugaban da suka fahimtar da taron cewa ana neman shugabanni su yi mutane adalci, kuma an kama hanya kamar da yake gani a Najeriya cewa an fara samun galiba ga shugabanci na gari. Amma maganar Yusuf da kake faɗa, wannan shi abu ne wanda yakan faru from time to time. Shi na maganar shi da kake faɗa, wannan har yanzu yana kotu, to ba abu ne da za ka ce wai an riga an ƙarasa ba. Muna kai ne kuma mutane su jama'a sun san kesin yana kotu, abin da yake kotu ba za a iya cewa a fidda shi haka kawai ba sai a rada kotu ta ba da ƙarshen shari'a.
Yanzu me ake fatar a ga ya faru a Najeriya idan shugaba Muhammadu Buhari ya dawo after fuskar ta'addanci ko yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da ya kai ma Najeriya intaha a yanzu sakamakon wannan taron?
To, abinda za a ce kamar take away ko abinda ya zama shi ne galaba da aka samu a wannan shi ne fahimtar da cewa ba wai fito da kai soja ba, wayar da kan jama'a na maganan cewa su san cewa ba addinin musulunci ba wai addini na ta'addanci ba ne, ko kuma addini ne wanda ake amfani da shi ana kashe mutane da shi, ba addinin duniyan da ya cancanta cewa ko ya bada dama cewa a kashe mutane. Cikinsu akwai littafai da aka kaddamar wanda cewa ana son cewa limancin ma da kuma gabatar da wa'azi a ƙasa kai yadda ya kamata a yi shi. Yana cikin abubuwan da muke fatar cewa za a ɗauka, kuma jama'a su gano cewa ta'addanci ba wani na addini wanda ya kamata mutane su yadda ana amfani da shi ana sa su a ciki.
Janaral Mansur Dan Ali kenan, ministan tsaro na Najeriya da ke halartar taron ƙasa da ƙasa na ta'addanci da shugaba Muhammadu Buhari ya halarta a ƙasar Jordan. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar, to har yanzu dai kan batun tsaro, jiya a birnin Washington DC aka nuna majigin da muryar Amurka ta shirya kan rikicin Boko Haram. Na tambayi ɗaya daga cikin abokan aikinmu da ta halarci wurin, wato Maryam Bugaje, ƙarin bayani, sai ta ce.
Mali Ibrahim, da wannan da ya taron nuna bidiyon muryar Amurka ne kan Boko Haram ta tashi daga Bakar Aqida, wannan kuma an yi shi a majalisar harkokin waje, wato Council of Foreign Affairs da ke nan birnin Washington DC, inda babban editor sashen Hausa na muryar Amurka Ibrahim Alfa Ahmed tare da babbar editor Beth Mendelson da kuma tsohon ambassador Amurka a Nigeria John Campbell suka tattauna a kansa. Kuma baya ga waɗannan, har da wasu jami'an daga gwamnati, daga ma'aikatar harkokin waje, ma'aikatar shari'a, rundunar sojin ruwa da dai sauran wasu ƙungiyoyi dai masu zaman kansu duk sun hallara dai kallon wannan bidiyon da aka sa yau.
To Malama Maryam, menene muhimmancin nuna shi wannan majigin?
Maƙasudin nuna wannan bidiyon shine a nuna wa duniya irin ɓarnar da ita wannan ƙungiyar Boko Haram ta yi a arewa maso gabas. Kuma wannan bidiyon yana so nuna cewa duk da irin rikicin da irin iftila'in da ke afkuwa, Najeriya tana da makoma mai kyau. Akwai waɗanda suka miƙe tsaye don ganin sun yaƙi wannan masifar.
Ki bayanin cewa ƙungiyoyi daban-daban da mahukunta da sauran ƙwararru sun halarci wannan nuna wannan majigin, shin akwai shawarin da suka bayar ko kuma damuwar da suka nuna game da wannan al'amari?
Akwai wanda suka yi tambaya cewa wai ya aka yi mahar rikicin ya aka bari ta zama yadda ta zama, ya ba a datsa abin ba tun da farko da abu ya fara. Shi ambassador John Campbell ya amsa da cewa ai a da gwamnatin da ta shuɗe ba ta mai da hankali sosai ba game da yaƙar Boko Haram, sai da a bayan batun 'yan matan Chibok ya gama duniya gaba ɗaya shi ne lokacin suka tashi tsaye suka ce za su yi wani abu. To amma yanzu wannan sabon gwamnatin daban take, kamar dai ta fi mai da hankali sosai wurin yaƙi da wannan ta'addancin. Wannan dai bidiyon dai bayan da dai mutane suka gama kallo, kowa za ka ga guri ya tsit, sun ga yadda mutane suka wahala, sun ga yadda irin gwagwarmayar da aka ta yi.
To Allah shi kyauta. Daga Amurka kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda wasu naƙasu suke kokawa cewa an ce su bar bara, gashi kuma abubuwan da suke sarrafawa ba a sayansu. Daga Damagaran ga Tamar Abari.
bara a tsohon yayi ne ba yau ba muka jingide bara shi yasa muka samu santarkin mu nan muka bude TBA kungiyar tamu anan muna da wurin koyuka aiki ya kai guri bakwai ayyukan hannu akwai dinki akwai sude akwai aikin katako akwai walda akwai aikin kafinta akwai gyaran inji gyaran velo dan wannan keke namu ma mu muke kera shi da kyauraye da wurin waldan bantina yawa nan ma nake so in kira ga wanda ake yawa bantina nan lakon da su ba mu marshe su je su ga yanda muke aikin mu in Allah ya zasu ga namun yahi na ƴan kasuwa tunda suna ƴan kasuwa ayi ne kawai a watsi muka da muke a wurin muke muna yaki da bara su je muna kira su kama mana koda ko mun dikin ne suka kai mana muna tsammanin insha Allah zasu ji dadi ko mu su raba mu da bara wannan
wace ce matsalar ku a yanzu game da irin kayayyakin da kuke kerawa
to babban matsalar mu dai muka kera abun mu babu wanda zai je ya saye shi to ba mu sani ba mu muna tambayar kan mu kyaman mu ce ake ko menene amma ni na yi imani yanda muke kera abun da wanda wasu suke yi masu lahiya wallahi namu ina gani ko da yake mutum bai dace ba ya zuga kanshi suna da aminci
to girman hukunta suna ta kirayen cewa a yaki ita wannan bara kuma za su taimaka muku na ganin an rabu da bara an komo an kama sana'o'i to yaya wannan maganar take
eh wannan magana sosai mun ji ta bayo wa insha Allah ba a tsaya ba su taimaka suna taimaka amma bai isa ba tunda yanzu kin ga yanda na miki kuka ne dai kamar tabuloli da ake yi na lakon mu muna tan mun iya tabulolin sai a bar mu da su yayin dai wata ran an ba wani a gari mu je mu amshi kadan dan dai kan mu zo mu yi bare shine muke ƙara kira ga gwamnati ta leka ta wannan masu kula da tabulolin su ba mu ma mu ci gaba da yi su gani kamar hukumar ilimi ba dren eh su gwada mu su gani insha Allah
Allah sa yi adalci to a kuma gaida Tamar ga wannan sumun tabin
kamar yadda rahotanni ma suka bayyana kayukan da lamarin ko ya shafa sun hada da don lawaru ke da more da ma wasu kayuka da dama a karamar hukumar numan da madamsa da ke kudancin jihar Adamawa sakamakon wannan abin da ke faruwa yanzu tuni fa gwamnatin jihar Adamawa ta kira wani taron gaggawa na shugabannin tsaro a jihar domin dauka mataki
to sai a bi mu a shirinmu na hantsi dan jin cikakken kyan bayanin wannan rahoton yanzu kan bar mu za ku da gefe guda Aliyu Mustafa Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba
saka mai wuya
akwace fatin aka dan saboda kuka aka ba mu karfi duk da haka ba tsugure bata kare musu ba
mutum da ya fara gida ya gama gida yana ciki yana aiki yana yi abin da ya kamata ya tashi bai bar gidan ya ce je wani wuri
yace wai gida yanzu an ka girma ka balaga bara ka gidan kanka ba
jama'a muna fatan mun sami kula mai lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai waya me yasa ƴan siyasa suke yawan canji sheka ne daga wannan jam'iyyar zuwa waccan musamman me yake sa ƴan jam'iyyar PDP suke barinta suna kwarara zuwa cikin jam'iyyar APC a can cikin APC din kanta kuma me yasa ake da bangarori kamar abin da yake faruwa a jihohi da dama da take kankara ga mulki irin su Kano Kaduna Taraba Katsina da sauransu a jihar Taraba ma yanzu haka akwai bangarori da suka hada da wanda ke tare da Hajiya Juma'a Al-Hassan da mutanenta da kuma wani bangare da ake kiran shi APC Integrity wanda ke ja'inja da ita gefen Aisha din. Irin a cikin masu yana daya daga cikin wayannan mutane da ke bangaren APC Integrity din kuma shine wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya hada da Alhaji Ino Bakari wanda ke wakiltar bangaren jam'iyyar PDP da ke mulkin Taraba din a wannan kashi na biyu na muhawarar da shi wakilin namu ya shirya mana tun can garin Jalingo. Bari mu soma daga kan maganar dalilin da ke sa wasu suke barin PDP din.
Ai PDP ta kafa gwamnati a nan kusan shekara 16 da suka wuce, yanzu muna kusan shekara 18 aka kafa gwamnati. Wanda ya bar PDP yana wani bangare daban, akwai abin da ya kai shi wannan wurin. Ba wai don cewa ba a yi bane. Dalilin kuwa kamar yadda ka fara gaya masa, ko duk wasu dalilai wanda yake ya shafi mutum guda shi sai ce to okay na bar wannan party na ko wata bangare amma ka duba abubuwan da yake da akwai yau da kullun duna PDP ta riga ta yi su a nan Taraba kuma an samu in kana gaskiya ake yi ne batun cewa mutum da ya fara gida ya gama gida yana ciki yana aiki yana yi abin da ya kamata ya tashi bai bar gida ya ce ya je wani wuri
Alhaji Ino Bakari me yasa cikin ku ya dibirwa me yasa yanzu kuke kukan barin kan ca sun tafi sun bar ku
a ba wanda ya kuka abin da yake faruwa ma shin kana ta tambaye ka shin APC guda nawa ne a Taraba awa gare suke ba mu da wata opposition wanda yake karfi a nan Taraba ni a sani na dalili shine yanzu in ka duba ni kan na samu dama ban san wace bangare shi kani ne yake ciki ba ko suna ciki ba amma na fahimta akwai petition da aka yi ita wanda ta taho da wannan APC din wanda ta zauna ta tsari abin da yake da APC ta yi fundi APC ta tashi har ta zo ta tsaya gwamnati a nan wurin yanzu haka nan bangare guda wanda suka koma kwanan nan wasu suka bar PDP suka koma wurin ma ba su tare da ita mun nasi na san wannan
a to to kaji waya ce waje ku ɗan adawa ma kai kanku ba hade yake ba ɗan hamayya kaman kan cewa bangarori me yasa kanku ba haɗe ba
to muna son su ci gaba da cewa kanmu ba haɗe ba amma mu kan mun san kanmu haɗe yake abin da yake facing din su sai ya zo kansu kafin su san cewa APC a taraba kanta haɗe take ai irin waɗannan ɗan kanana tsunguma da sauran duk ba za a rasa su cikin party ba ko cikin party su amma mun san cewa in dai shi yana jin abin da yake tafi a taraba APC ya san cewa ba wani rarrabun kawuna
ko kuma ta akasarin ku dama kun tafi ne domin muradun kanku
a muradun kanmu kamar yaya
wani gida ko son tsayawa ta kada wasu kun san su su
ai kamar yanda yake fada dazu yace wai gida yanzu an ka girma ka balaga ba raka gidan kanka ba ai sai duka dinga zanna gidan ubanka dan ba wani dan baka da zuciyar kai mutu baka da basira baka girma ba har yanzu kana yi sannan ma idan kana ganin kamar yanda ubanka ya taho da rayuwa na da zaka zo da naka na zamani dan saboda a ci gaba ko
wato da me a tafi da zamani
da yawa tafi da zamani
kai sa ku ne a siyasa da kai kanci ku ka balgan da ta haife ku
na'am
wai balaga ku a siyasa ne ta kai
balaga mu a siyasa mun riga mun gane cewa wannan tafiyar din ba za ta tsina ba ta komai ba ai na ga matun dazu cewa PDP a yanzu a mace take ko wace yake faɗa yanzu ko daga saman ma yanzu ba zai ga mana ko wannan saboda su din ma da aka kwace fatin aka dan saboda kuka aka ba mu karfi duk da haka ba tsugure bata kare musu ba
talle ku ta zamu dade kan wannan batu ta amma bari mu dawo ga batun Alhaji Inuwa an zargi kun kuma ana tsungumin gwamnatin ku ne PDP a Taraba da rashin biyan albashi da sauransu wai kudin ne ba ku samu ko kuma a kungi ake muku
wannan da ne in abin da ya faru ma dadi wanda ba fahimta ba yan adawa suke daukan shi ta wani hanya daban wato shine gwamnati ne ya zo da kyakkyawar niyya zai yi aiki da mutane ya zo ya tayar abin da ake ba a lokacin gwamma abin da ake biya albashi yayi yawa in ka duba kuma abin da yake ake yi so sai ya sa aka na committee wanda suka shiga akwai wanda suka ce ana verification
tantancewa
ana sai dauki lokaci ba abin da za a yi shi ranar daya ko wata daya bane ma'aikata suna na kusan ko'ina ba tsaya ma a gwamnati kadai ba nan state government ba an fada shi har zuwa local government to ta haka ne ake wannan binciken ake wannan tantancewa din ya kawo jinkirin biyan albashi ta haka nan kuma da ake wannan ihuninta yanzu an kare Allah cikin ikonsa yanzu ka haka da muke magana da kai kana iya ka bincika kai dan jarida ne ka bincika duk ko ina yanzu su labor ma sun fito wannan suka yaba gwamna sun zo da kansu a takulo kwarai sun fito sun ce sun yaba gwamna ya biya musu bukatun su duka wannan a takulo ne aka kai
to ku kun je an biya
wannan committee tantancewa ta mika rahoto bai bai gaya mana ba shekara 2 da rubi har yanzu committee suna aiki kuma maganan nan da ke ga maka har yau akwai masu bin albashi wata 7-8 a Taraba
akwai wanda bai samu albashin su
ba samu ba wata 5 wata 8 wasu sun samu amma me ya kama wannan yanzu in ga ma ce na ɗaya tukunna ni pensioner ne na aikin gwamnati na jingine tun 2014 har yau ma gratuity ban samu ba akwai wanda sun yi retire shekara 2-3 da yara da komai a makaranta ko CC ba samu ba sannan kudin da ake ta turowa ayi kaza da shi ko CC ba su taba dauka sun bayar ba amma yanzu ba civil service din Taraba an gama an yi retire an kare ba su da ma'aikatan amma me yasa this albashin Taraba bai kai 1.5 billion ba ko monthly subvention din su suna iya biya wannan kudi banda Paris Club banda petroleum yake cewa excess crude committee ana ta ba su wannan kudin akwai budget support wanda shugaban kasa kowace wata zai ba ji wannan 1.5 billion don saboda su kara akan bin da suke samu allocation su biya ma'aikata me ya kawo rashin biyan ma'aikata
amma misalin a wannan kusan a iya cewa ruwan dare ne gaba gari yanzu akwai batun da ake kanca ku yan adawa kanca ba ku da alkibla yanzu ya bada misali rikicin cikin gida kanca akwai kaza
rikicin cikin gida ina na APC na gaya maka cewa ba mu da wani rikicin cikin gida kowa idan ya shiga party wasu suna da dalilin shiga siyasa jam'iyyun siyasa kuma haka ba wasu mun shiga don saboda muna son mu zanna tare da jam'iyya wanda take da akida mai kyau na taimakawa talakawa wasu ko sun shiga don saboda ne matsayi dole a yi rigima da su amma yawancinmu da muke cikin APC a yanzu haka mun lura da cewa wannan jihar PDP na jihar Taraba na yanzu ba za ta kai mutane tudun nasu ira ba, shi yasa muka bari shi ya koma ya je in kana so mun kira maka sunan mutanen da suke APC a Taraba nan.
A APC kan cewa sai wanda suka yi tsalle su koma APC kenan komai
su mu da muka dawo APC a yanzu haka. Kuma kamar yadda ya faɗa yace su ma yanzu na faman da mutane kalilan suka zo suka kwace party sanan, amma an taba yin gwamnati da ana roƙon mutane su dawo su shiga ciki
to kaje yanzu kuna roƙon su yanzu sun koma musu wankan tsarki.
Abin da ke faruwa dole ne wannan, don mun sani duk wanda ya bata da ne wanda ya bata gabobarsa ya kamata ya neme shi. Muna neman muna zawarci su dawo, in akwai abin da ba mu yi wanda ba daidai ba su yi hakuri su dawo gida yanzu nan. Amma zancen wace waye APC tana enter Taraba ƙarya ne wannan kuma ba ta yiwa. Dalili shine ni ina kallo ajiya na Liberty Minister na Youth and Sport Solomon Dalum yake fada yake ya kamata ita minister take representing Taraba ta yi murabus don irin abubuwan da yake tafiya. Na farko kin ga kaga na farko ma ya nuna cewa to ita a rafido yana court din ta cewa tana ce ita duk abin da yake da akwai batun Atiku ita ba ta da wani abin da yake uban gida sai da Atiku, kuma in yau ya fito sai ya tsaya a tuna tare suka ce to ta yi murabus. Kaga wannan na farko ita muka sai sani cewa duk wani abin da yake da faru na batun APC ita ce tarohiyar na APC. Yawa, to yanzu an gana magana kace yanzu ta ce ga inda take ko kuwa bangare take a wurin to ina APC? Ina APC take?
A tunda dai
ka to amma wanda ta kafa gida muke gani cewa ita ce fa take komai duka a gidan, amma yanzu ba za ka ce ga inda take kuma su wa su a cikin gidan kuma minista dan wanda yace a yanzu aka wata
mara to wanda take cikin gida ne. Amma duk da haka masu sauraro na san da yake sun taba wannan batu na cece kuce da balahira da ta faru biyo bayan kalama Aisha, ita ma bari mu mutu adalci, bari mu ji wai me Aisha take cewa ne dan gane da wannan cece kuce da ake ce ta ce ko kuma bata ce ba. Yanzu dai bari mu ji Aisha kafin nan mu dawo.
Ibrahim sai ku yi mana dan wazili har zuwa makon gobe mu kama ganganin ita Aisha din domin dan lokacin da aka yanka mana mun cinye shi. Amma ko bayan maganar ita Aisha din a shirin mai zuwa za mu yi kokari mu tabo su daga cikin dalilai da ke yawan jin rigingimu a tsakanin Fulani da manoma da kuma fadace-fadacen kabilanci wanda wasu lokuta suke barkewa a jihar ta Taraba. Za mu so mu san ashe kuwa wasu ba sa wasa da addini wajen neman ta da zaune tsaye. A zuka muna godiya da kuma kwana ga bakin namu wato Ino Bakari da kuma Aaron Atimas da kuma shi wakilin mu Ibrahim Abdulaziz a madadinsa daga Washington DC. Nini Ali Mustafa Sokoto, ku huta lafiya.
To a gaishe ku yanzu kuma ga Alheri Grace Abdu da labaran duniya a manfa'a ta gaice.
Jami'ar tsohon shugaban kasar Yemen Ali Abdullah Saleh ta tabbatar jiya Litinin cewa an kashe shi yayin da ake kuma yayata wani faifan bidiyo a kafofin sadarwa da aka ce gawarsa ce. An kashe shi sabili da kare ƙasarsa, inji Faika Al-Sayed, shugaban jami'ar General People's Congress, wanda ya dora wa 'yan tawayen da ke tada ƙayar baya alhakin kashe Saleh a Sana'a, babban birnin ƙasar. Ƙasar Misira tana buƙatar ɗaukar mataki mai inganci na shawo kan barazanar ta'addanci da take fuskanta, kamar yadda waɗansu ƙwararru kan ayyukan ta'addanci a Washington suka shaidawa murya Amurka. Makon jiya, shugaban ƙasar Misira Abdel Fattah El-Sisi ya umarci jami'an tsaronsa su yi amfani da ƙarfin soja wajen maido da tsaro da zaman lafiya a ƙasar da ke yankin Sinai cikin watanni uku. Karan farko tun shekara ta 2011 wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya zai ziyarci Koriya ta Arewa wadda ta yawaita gwajin makamai nukiliya bana. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ƙaramin babban magatakardanta Jeffrey Geltman zai ziyarci Pyongyang daga ranar 5 zuwa 8 ga wannan wata na Disamba.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin nonon lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Kafin mu yi sallama da ku, muna taya iyalan abokin aikinmu Malam Salihu Garba wanda ɗansa Rabo ya samu ƙaruwar ƴa mace jiya. Allah ya raya ya kuma sa ta yi albarka a mun. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyanmu da wannan lokacin jimku, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsi.